الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تبارك الله تبارك وتعالى لديكم ولدنجي نيبو maman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 6 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2433 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 2 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 6 a bangaren lissafi suratul an'am kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am
Kwai
shin akwai dalili dangane da hani game da yin shara da dare kamar misali tun daga magariba babu wani dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bance wani lokaci banda wani lokaci game da tsaftace gida ko daki da sauransu ma'ana shara da sauransu lalle kasancewar a al'adance suna cewa ba a sharar dare idan ka ce ba a kaza ba hujja bace sai ka kawo dalilin da ya hana dan haka kuma babu wani dalili daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa na cewa ba a sharar dare illa kasancewar abinda muke so mu sani mu gane shi dare lokaci ne wanda yake na hutu kenan ya kamata shara da sauransu mutum ya yi kokari a cikin yini ya gama komai lokacin dare lokaci ne wanda yake na hutu na'am to wani ya je wata tambaya wannan tambaya bata da wannan kasancewar abu ne wanda yake dunya hankali ya san ba dan Allah bane irin waɗannan abubuwa idan Allah za ka yi kayan ka kake bance kai kayan ka akan irin wannan na'am kamar kaka hadisi ne na'am wai shin muminai na ƴaƴan adam da muminai na aljannu shin za a kwatsa su ne a gu ɗaya a gidan aljanna aljanna dai mun san da cewa kowa da gidan shi wanda Allah ya tanada masa a gidan aljanna an gane ku wanda ya yi imani ga gidan shi na aljanna sannan kuma ga gidan shi na wuta wanda Allah ya kaddara masa wanda inda ya kafirce zai shiga kenan aljanna dai daya daya ce da aljannu da mutane muminai waɗanda muminai duka za su kasance a cikin aljanna illa kasancewar kowa gidan shi daban sai kuma yanda baka da kudurar ganin aljani a wannan rayuwa ta duniya to a gobe kiyama za ka gan shi Pare. Naam. Mutum ya baka ni?
Ya baka damar shiga gidan sashi.
Naam.
Ko da bai nan, wurin kamar zuwa wurin iyalin sashi.
Naam.
Yana halitta da ke ya zo kai sallama ka shiga gidan tare da izinin mata, ko da ya kasance bai nan.
Wai mutum ya baka izinin shiga gidan shi ko da bayyana shi, idan ka rigai ka shiga, macen tana da damar da za ta baka izini ka shiga, tana da damar da za ta baka izini ka shiga in ta san mijinta ba zai damu ba akan cewa ya baka izini, illa kasancewar daga ka shiga abin da yake ka fito, saboda ba a buƙatar kadaita tsakankanin namiji da mace, kadaita tsakankanin namiji da mace haramun ne. An gane ku? Iya abin da yake ka, in buƙatar za ta iya biya daga zauri ba sai ka shiga can cikin gida ba a biya, amma in a tsaitsaye ne ma ka shiga gidan a tsaitsaye, iya abin da ya kawo ka kai ka fita, maganar a zauna a yi hira ba ta taso ba, saboda haramun ne kadaita tsakanin namiji da mace, duk waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama, kuma in za ka shiga gidan ya kasance ta fitince al'aurarta, ma'ana kar ta bayyana wani bangare daga cikin jikinta sai abin da Allah ya halatta mata ta bayyana fuska da tafin hannu, kar ta ɗauka kamar mijinta ne kenan, haka nan ma kawai idan ka shiga kowane bangaren jikinta za ta iya budewa bai ya halatta. Na'am.
Misali
kamar mutum ne suka haihu da mace kuma ba tare da an tarba hali ba, aka ce sai dai ya ɗauki guda ba, 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 ya ɗauki ko kuma ya dauka, idan ya dauki da to ba zai auri uwar ba, in ko uwar yake so sai ya aura ba zai dauki da ba, ya abin da yake a cikin hukuncin su hada tsakanin dan da uwar haramun ne, wannan babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi. Da daman ba naka bane, wa zai baka shi? Ta kowace hanya wannan ba dan ka bane ba, ko da ta tabbata ka tabbata ba wanda ya taba kusantar ta sai kai, wannan ba ɗanka bane domin shari'a ita take ba da ɗa, saboda haka wannan ɗana ta ne, ita kuma uwar halakkin ka ce za ka iya aurenta, amma da sharaɗi ya zamanto ta gama idda, in ciki ne gare ta, in ta haife cikin ya halatta ka biya sadaki ya ɗaura aure, amma ɗa ba naka bane ba, wannan maganar cewa ka ɗauki ɗa ba ta mata so ba, bayan da za a yi ka ɗauki shi ya zama naka. Na'am. Wani misali, idan gane da kiyamun laili, shin ka taƙaita akan raka'a goma sha ɗaya, ko kuma ka yi ta yin biyu ka salamce, ka yi biyu ka salamce, ka yi iyayen ka shi yafi, kamar haka ne kake tambaya, ko kuma tsawaitawa?
Tsawaita kamar karatu ne ke.
Ka tsawaita kamar ka yi raka'a biyu ko kuma hudu ko kuma shida? Wai misali, dangane da kiyamun layl, shin ka yi raka'a goma sha ɗaya shi ya fi, ko kuma ka yi raka'a kamar hudu ko shida ko takwas tare da tsawaita karatu, ma'ana ba za ka kai sha ɗaya ba, amma za ka iya yin kamar ko shida ko hudu, amma ka yi karatu wanda yake mai tsawo a ciki. Iya abin da ake bukata ka yi sha ɗaya, karatu sai ka yi tsakatsakiya iya gwalgwadon yadda za ka samu raka'a sha ɗaya, domin ka yi samu lada ta fuska biyu, ga ladan tsawaita karatu ko kuma tsakaita shi kuma tare da ɗaukan adadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a kai shi, sha ɗaya a kowane dare, ba bambanci tsakanin Ramadan da wani wata wanda yake na daban, illa kasancewar a nan tsawaitawa bakin iya gwalgwadon ka ne za ka iya yi, kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsawaitawa har sai da ya kai dugadugansa suna kumbura. Aisha ta ce masa, ya Rasulallah, sauƙaƙa ma kanka, kai da Allah ya gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkiri na laifinka. Manzon Allah ya ce mata afala uhibbu an akuna abdan shakura, yanzu bana so na zaman tubawa wanda yake mai matukar godiya ga Ubangijinsa. Ai ni'imar Allah ya jaddada mun takire ni'imar da Allah ya jaddada ma duk wani bawansa, dan haka kenan a wajen godiya ni ya fi dacewa in matsalan ba saboda ni'imar Allah ya mun bi ma wani ba. Dan haka kasancewar lalle ana buƙatar mutum ya tsawaita a salloli waɗanda suke da dare, kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsawaitawa. Aisha tace bai taɓa daɗawa a cikin Ramadan ko wani wata na daban akan raka'a 11. Aisha tace amma fa kyawun su karku tambaya, ma'ana tsawon tsayuwa da cika ruku'u da cika sujada, wannan ba sai an tambaya ba. Na'am. Alaikum salam. Ya yi mi?
Ya kar hajja.
Cikin
bacci.
Ba
ka shafi da wuce ba. Shafi da wuce. To kuma abin da nake so sani shine shafi da wuce ne za ta kuma za su kai wuturi a ƙarshen
dare.
Dare bayan ya gama kullunsa. Shin so sani ya alaka shi shafi da wuce yake da wani lokacin kafin kwanta da kuma san ka kullu.
Wai dangane da shafi da wuce. A farko dai abin da muke sani shafi da wuturi yana da lokaci wanda yake. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana farkon lokacin sa kuma da ƙarshen shi. Farkon lokacin shafi da wuturi shine gama sallar isha. Ƙarshen lokacin sa shine fitowa alfajir. Mutumin da baya kyautata zatin zai tashi a ƙarshen dare kafin ketowa alfijir, ma'ana wanda shi galibi bai ya falkawa sai alfijir ya keto, to wannan an ki ya kwanta ba tare da yayi shafa'i da wuturi. Abinda ake bukata kafin ya kwanta yayi shafa'i da wuturinsa, kamar yadda Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ɗabi'ar shi da al'adar shi ya kasance a kowane dare yana muraja'ar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana yana kunkumawa yana karanta abin da yaji na hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To galibi idan ya gama muraja'ar sa ya kwanta bai ya farkawa sai alfijir ya keto, sai ya kai kukan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga halin da yake ciki. Manzon Allah sai ya ce masa to ina maka wasiyar cewa kar ka sake ka kwanta kafin kai shafa'i da wuturi. An gane ku? Manzon Allah ya ce masa kar ya kwanta sai ya gabatar da shafa'i da wuturinsa. Amma duk mutumin da yake da tabbacin cewa a ƙarshen dare zai tashi kafin ketowa alfijir, to wannan ba a buƙatar ya gaggauto shafa'i da wuturi kafin ya kwanta. Abinda ake so sai ya jinkirta su a ƙarshen dare ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra. An gane ku? Da kuma hadisin da yake nuna mana cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kowane dare na saukowa samar duniya idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, ya ma kansa kirari ya ce wa yake roƙon gafara a gafarta masa, wa yake neman arziki a azurta shi, wa yake da wata bukata a biya masa. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba na fadar haka sai alfijir ya keto. To dan haka duk wasu nafilfilinka ake buƙatar ka sanya su a ƙarshen dare kenan, kashi ɗaya daga cikin ukun dare wanda yake na ƙarshe kenan. Dan haka kasancewar a nan abin da muke so mu gane, duk mutumin da ya tabbata zai tashi a ƙarshen dare, to wannan an ki ya gaggauto da shafa'i da wuturinsa, ya bari in ya tashi a wancan lokaci yayi. Amma duk mutumin da ya tabbata ba zai falka ba sai alfijir ya keto, to wannan shi kuma an kiya kwanta kafin yin shafa'i da wuturi. Darasi da ya gabata kamar yadda muka faɗa muna cikin suratul an'am, wato mun tsaya ƙarshen aya ta 126, fadar Ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hadha siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkaru. Yau insha Allahu ta'ala kai tsaye za mu tashi farkon aya ta 127. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون Ubangiji ta'ala ke cewa lahum darus salami wato waɗanda suka bi tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala madaidaici ma'ana shine abin da ya shar'anta ma bayinsa ma'ana duk waɗanda suka yi biyayya ga Allah suka yi biyayya ga manzansa har mutuwa ta cin musu akan haka Ubangiji ta'ala ya ce lahum darus salami sun cancanci wato gida wanda yake na aminci an gane ko gida na aminci kenan idan muka dau lafazin assalamu anan bi ma'ana assalama domin lafazin assalama shine kubuta dangane da dukkan wani aibi da duk wani kunci wanda mutum yake tsoro wato a gobe kiyama
na'am
shine kenan anan in kace lahum darus salami ma'ana mu'minai Allah yace sun cancanci gida wanda yake na aminci wanda Allah yace la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhraji duk wata wahala da duk wani kunci babu shi a aljanna ko kuma mu dau lafazin assalamu anan cewa suna ne daga cikin sunayen Ubangiji tabaraka wataala lahum darus salami wato mu'minai sune suka cancanci gida na Ubangiji tabaraka wataala a gobe kiyama domin assalamu suna ne daga cikin sunayensa wanne ne gidan shi to ita ce aljanna saboda aljanna shi ya halicci wannan gida kuma shi ya halicci wuta an gane ko shine yace lahum darus salami inda rabbihim wato mu'minai na gare su gida na aminci a wurin Ubangijinsu abubuwa kiyama wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin su dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wato a rayuwarsu ta duniya ma'ana kamar yanda Allah ya jibinci lamarin su a wannan rayuwa ta duniya dangane da yi musu dace shine fitar da su daga cikin dukkan wani duhu wanda yake na kafirci zuwa haske na imani kamar yanda yake Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur to haka shine majibincin su a gobe kiyama ma'ana dangane da sakayya game da abin da suka aikata na biyayya a rayuwarsu ta duniya tare da cewa kafirai ma Allah shine majibincin su illa kasancewar jibintar Allah subhanahu wata'ala ga mu'minai ta sha bamban dangane da jibintar sa wato ga kafirai tunda can me yace kuma ruddu ila Allah maulahumul haq ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibi nan yace shine maulakin kafirai kenan me ake nihi kenan majibincin lamarin su wanda zai sakauta musu da irin mummunan abin da suka aikata a rayuwarsu yace kuma zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa annal kafirina la maula lahum kenan haka ita ma wilaya akwai wilaya khaswa akwai wilaya amma wilaya wadda take khaswa take banta da masu imani ma'ana mu'minai Allah shi ya dau alƙawarin jibintar lamarin su zai musu dace dangane da duk abin da zai dakata rayuwarsu in ma a duniya ko a makoma lahira amma irin wannan jibinta ba ta shafar kowa illa mu'mini amma jibintar lamarin kowa a sakauta masa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa wannan kuma ba bambanci tsakanin mu'minai da kafirai mu'minai Allah zai jibinci lamarin su ya musu kyaukyawan sakamako wato shine aljanna kafirai Allah zai jibinci lamarin su a gobe kiyama ya sakauta musu da kafircin da suka yi a rayuwarsu ta duniya shine yace wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin su wato bima kanu ya'malun asanadiyar abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya ba anan kenan sababiyya ce sai yace wa yawma yahshuruhum jami'a ba mutananka labari ranar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato zai tara jama'a gaba daya wato mutun da aljan an gane ko shine kenan a ranar kiyama yanda Allah zai tattara dukkan halittunsa gaba daya wato a fili guda idan Allah ya tattara mu gaba daya sai ya ce ya ma'asharal jinni ya ku jama'a ta aljannu lafazin ma'ashar ma'anarsa a larabci shine al-ta'ifatul ladhina yashmaluhum wasfun wato jama'a wadda wata sifa take hada su kamar yanzu misali idan aka ce ya ma'asharat tullab ai kage idan aka ce ya ma'asharat tullab ɗan kasuwa ba sa ciki malamai ba sa ciki dalibai kawai aka kira haka idan aka ce ya ma'asharal ulama kaga dalibai ba sa ciki ɗan kasuwa ba sa ciki idan aka ce ya ma'asharat tujjar to haka kasancewar malamai da dalibai ba sa ciki ɗan kasuwa kawai ake kira an gane ko haka aka ce ya ma'asharal shabab matasa kawai ake nihi kenan dattawa ba sa ciki kamar yanda yace ya ma'asharal jinni ya ku taran aljannu kenan anan ɗan adam ba sa cikin wannan kira da Allah yake shine ai ce wa yawma yahshuruhum jami'a dan haka suka ce kenan lafazin ma'ashar ma'anarsa shine al-ta'ifatul ladhina yashmaluhum wasfun jama'a wanda wata sifa take hada su shine Allah yace wa yawma yahshuruhum ba mutananka labari ranar da Ubangiji ta'ala zai tara su suwa su ne aljannu da mutane jami'an gaba daya Ubangiji ta'ala sai ce ya ma'asharal jinni ya ku jama'ar aljannu kad istakfartum min al-ins Ubangiji ta'ala yace tabbas wato yace kad istakfartum min al-ins tabbas wato kun yawaita fatar da ƴaƴan adam kenan kad istakfartum min al-ins ay bil ighlal wato kun yawaita fatar da ƴaƴan adam kamar yanda can Allah yace wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun ma'ana irin bannar da shaidanu suka yi shine Allah zai tabbatar musu a gobe kiyama kenan anan lafazin aljin lafazi ne wanda yake am amma urida bihi khas kenan daga cikin aljannun waɗanda suke shaidanun su kenan mu'minan su ba sa ciki shine Allah zai ce da su kad istakfartum min al-ins haqiqa kun yawaita fatar da ƴaƴan adam wa qala awliya'uhum min al-ins mabiyansu daga cikin mutane sai su ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'di ya ubangijinmu ai junanmu ya ji dadi da juna tsakaninmu da su kowa ya amfana da kowa an gane ko ta yaya su ƴaƴan adam suka amfana da aljannu kasancewar haɗin gwiwa da haɗin kai da shaidanu suke ba su akan duk wani abu wanda yake na dabo da bokanci da duk wasu ayyuka na saba ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala shaidani shine zai kawata maka saban Allah ka ji saban Allah nan abu ne wanda yake mai dadi a cikin zuciyarka kamar yanda mashayi babu lokacin da yake jin dadi da nishadi sama da lokacin da yayi mai kamar yanda mazinaci in ba zinabe ba yanda za a iya ji dadi me yasa saboda shaidani ya riga ya kawata masa wannan aiki wanda yake na sako kenan anan kai ka ji dadi da shaidani haka duk wani wanda yake dandago da wanda yake wato da wani dandago da duk wani wanda yake mai saban Allah kenan ya ji dadi ne da shaidani domin shaidani shi kawata masa wannan aiki haka shi ma shaidani ya ji dadi da dan adam me yasa saboda biyayyar da ya masa wasu malamai suka ce ma ma'anar wannan aya waccan aya wadda take cikin suratul jin da Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa yanda su mutane waɗanda suke batattu mushrikai idan sun sauka wato a cikin wani daji sai su ce a'udhu bi sayyidi hazal maka ina neman tsari da shugaban wannan guri da izinin Allah sai su samu kariya suna ganin cewa shaidanu ne suka ba su kariya har ya kai su shaidanun fada suke suna buga gaba cewa ai mu a yanzu wato mun wuce sanin kowa saboda mu a yanzu mun shugabanci aljannu kuma mun shugabanci mutane shine Allah yake cewa wa qala awliya'uhum min al-ins ma'ana mabiyansu daga cikin mutane ma'ana waɗanda suke hallaka ku waɗanda suka bi shaidani a rayuwarsu ta duniya za su fada ga ubangiji su ce rabbana ya ubangijin mu istamta ba'duna bi ba'd ai junan mu ya ji dadi da juna ma'ana sun gawata mana ayyuka na sako mun ji dadi kuma su ma sun ji dadi akan biyayyar ramuka musu wa balagna ajalana allazi ajjalta lana kuma mun kai wato lokacin da ka kayyade mana ma'ana ajalin da ka kayyade mana shine dai tashin alkiyama to mun iso an gane ko wa balagna ajalana allazi ajjalta lana kuma mun cimma wato lokaci wanda ka kayyade mana shine tashin alkiyama wanda kai alkawalin sakauta ma kowa da irin aikin sa kada sai Allah ya ce da su gaba daya su shaydanin da suka batar da mutanen da su wadanda suka musu biyayya ubangiji ta'ala sai ya ce annaru mathwaku wuta ita ce makomar ku khalidina fiha in kun shiga kuma za ku dawwama a cikin ta har abada illa ma sha Allahu sidi iya abinda Allah ya so dangane da illa ma sha Allahu malamai suka ce shine gwalgwadan tashin su da kabari kafin Allah ya rabe hukunci dan wuta ya wuta dan aljanna ya aljanna wannan dan tazara da aka samu shine illa ma sha Allah an gane ko ba dan kasancewar cewa in sun shiga wuta zuwa wani lokaci za a fitar da su ayar ba haka take ne ba an gane ko ko kuma illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so kenan nan nau'ika waɗanda suke na azaba sai yace inna rabbaka hakimun ali lalle ubangijinka wato mai hikima ne bayya azabu sai a mahallin da ya dace da shi alimun sannan kuma masali ne dangane da duk abin da yake cikin zukatan bayinsa wato na biyayya da sabo ma'ana Allah ya san wane ne ya kudirce yi masa biyayya kuma wane ne ya kudirce saba masa wannan kenan magana ce wadda take kebantacciya wanda a yanzu Allah bai yi ta ba amma a ranar kiyama ne Allah zai fada ma aljanna wannan Allah yana hakaito mana abinda zai fada ma shaydanu da mabiyansu ne a ranar kiyama an gane ku wa kadhalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksutun ubangiji ta'ala yace haka al'amari yake kamar yanda muka tabar da masu saba mana daga cikin aljannu da mutane junan su ya ji dadi da juna Allah ya ce walli ba'dadh-dhalimin ba'da wato sharan az-zalimai Allah ya ce haka muke jibinta musu share idan kana ta kamar kai az-zalimi ne to Allah sai ya hada ka da wanda yafi ka zalunci an gane ko duk wani az-zalimi akwai wani az-zalimi saboda shi dan haka kuma abu ne wanda yake a fili ba sai an je nesa ba wanda mafi yawa ka dauki irin shugabannin mu na Afirka yanda suke sace dukiyar kasa idan sun sace dukiyar kasa sai su kai ta wajen manyan azzalimai wannan dukiya gaba ɗaya sai su yi rubda ciki da ita wanda kasancewar kai zaka zo kai handama a dukiyar jama'a amma in kai wannan handama sai Allah ya hada ka da wani azzalimi wanda gaba ɗaya wannan dukiya kuma shi zai hallaka ta wannan alƙawali ne na Allah duk wani azzalimi to Allah zai saka masa wanda yafi shi zalunci kuma wannan nauyin zaluncin da kai na farko hukubar na kanka a gobe kiyama shine Allah yace wa kadhalika kamar yanda muka tabar da aljannu da mutane waɗanda suke shaydanansu an gane kuma komar su ta zaman tuta Allah yace walli ba'dadh-dhalimin ba'dan haka muke jibinta ma sharan azzalimai wato sharansu bima kanu yaksibun a sanadiyar abinda suka zamanto suna aikatawa na saba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala kenan aljaza'u min jinsil amal yanda kai zalunci kenan sai a samu wani azzalimi kai ma ya zalunce ka ya ma'ashara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك لغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi imalu 'ala makanatikum inni 'amil wa sawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun Ubangiji ta'ala ya ce ya ma'ashar al-jinni wato ya ku jama'ar al-jannu wal ins da ku jama'ar wato ƴaƴan adam Allah ya ce alam ya'tikum rusulun minkum shin yanzu manzanni daga cikin ku basu zo muku ba yaqussuna alaykum ayati wato suna karanta muku ayoyi na ma'ana littattafan da na saukar wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna gargadin ku dangane da haduwar ku da wannan yini ma'ana yini na alkiyama qalu shahidna ala anfusina sai su ce ya ubangijinmu mun shaida mun tabbatar a bisa kanmu cewa manzanninka sun zo mana an gane ko an gane kuma galgadi sun mana wagarratu mul hayatud dunya ubangiji ta'ala yace rayuwar duniya ita ce ta ruɗe suna ganin cewa ba alkiyama wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ubangiji ta'ala yace kuma sun tabbatar a bisa kansu cewa lalle su sun kasance a rayuwar su ta duniya masu kafirce ma ubangijin su ne wannan kira ne na biyu da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ma aljanda mutum a gobe kiyama alam ya'tikum rusulun minkum shin yanzu manzanni daga cikin ku basu zo muku ba wannan aya ita ce wasu malamai suka kalla suka ce wato a cikin aljannu ma akwai manzanni kamar yanda a cikin ƴaƴan adam akwai manzanni suka ce kafin Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aljannu akwai manzanni a cikin ƴaƴan adam akwai manzanni illa kasancewar magana wadda take mafi kusa anan a cikin aljannu babu manzanni sai dai masu galgadi an gane ko wanda in sun ji abinda Allah ya saukar ma manzanninsa sannan sai su je su galgadi mutanansu kamar yadda Allah ya kisanta mana a cikin suratul ahqaf wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munziri kamar yadda abdullahi dan abbas yace a cikin ƴaƴan adam ke akwai ar-rusul amma a cikin aljannu sai dai an-nuzur ma'ana masu gargadi saboda shi manzanci wani al'amari ne wanda yake na daukaka da martaba wanda Allah yake zabar wanda yaga dama dan haka kuma jinsi na dan adam yafi jinsi wanda yake na aljan daraja dan haka manzanni gaba ɗaya daga cikin ƴaƴan adam suke dan Allah bai taba wato bai taba ambata mana cewa ga wani manzo da ya turo daga cikin aljannu a cikin alqur'ani an gane ko tare da cewa alqur'anin namu ne da mu da su gaba ɗaya domin da mu da aljannu ne Allah ya dora ma doka to illa kasancewar manzon mu sallallahu alaihi wasallam shine manzo wanda yake kwata kwata har zuwa kiyama da jinsi wanda yake na aljanna da jinsi na mutum gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzon mu kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa daga cikin alqur'ani da sunna wanda ɗaya daga cikin su fadar ubangiji ta'ala in huwa illa zikrun lil alamin ubangiji ta'ala yace alqur'anin nan bai zamanto ba face galgadi ne lil alamin ga mutum da aljanna lafazin alam anan mutum da aljanna ake nufi kamar yadda can yace tabarakallazi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira dan haka kuma Allah ya saukar da sura ta musamman ita ce suratul jin wanda kasancewar tattaunawa da aljannu suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani kai tsaye kuma suka koma suna kiran mutanen su zuwa ga bin Allah subhanahu wataala da manzansa kamar yadda suka ce inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين shine anan shine Allah yace alam ya'tikum rusulun minkum shin yanzu manzanni basu zo ba daga cikin ku kenan anan su ake nihi dan adam kenan an rinjaya ƴaƴan adam akan aljannu kamar yanda ka'ida ce ta larabci rinjaya wato rinjayar da maza akan mata shine Allah yace yusuna alaikum ayati waɗannan manzanni da na turo Allah yace suna karanta muku ayoyi na ma'ana littattafan da na saukar wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna galgadin ku dangane da haduwar ku da wannan yini shine yini na alkiyama qalu shahidna ala anfusina suka ce mun shaida mun tabbatar abu sakanmu ya ubangijin mu cewa ka turo mana manzanni galgadi kuma sun isar mana an gane ku amma ba mu bi su ba menene sanadiyar abin da ya hana su bi manzanni shine Allah yace wa garratumul hayatud dunya rayuwa ce ta duniya ta rufe su suke ganin cewa babu alkiyama nan gaba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kuma sun shaida a karan kansu cewa lalle su sun zamanto masu kafirce ma ubangijin su a rayuwar su ta duniya dan haka sun cancanci wuta a yau shine ubangiji ta'ala yace zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmi wato wannan Allah wadai da Allah ke musu dan ka sani ka tabbatar da cewa Allah ya kurrabuka muhlikal qura bi zulmi ubangijin ka bai zamanto ba mai halakar da alkariyu wato ta hanyar zalunci an gane ku wa ahluha gafilun alhali ma'abutanta suna raukanannu babu alkariyar da Allah ya taba halakawa face sai ya turo mata da manzo manzan nan zai galgade ta idan ta juya masa baya to ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da uquba an gane ko kamar yanda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun shine yace zalika allam yakun rabbuka wannan tabbatarwa da ubangiji ta'ala zai ma bayin sa a gobe kiyama cewa shin ban turo muku da manzanni suka karanta muku ayoyi na suka tabbatar muku duk wanda ya mun biyayya makomar shi aljanna wanda ya saba mun makomar shi wuta za su tabbatar da cewa lalle an turo musu kuma manzannin sun karanta ayoyin sun yi galgadi kuma za su shaida cewa lalle su sun kafirce ma manzannin a rayuwar su ta duniya to shine anan Allah ya ce zalika wannan tabbatarwa da Allah zai ma bayin sa a gobe kiyama dan ka san da cewa Allah ya kurrabuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun ubangijin ka bai zamanto ba da zai halaka alqaryu wato da zalunci haka nan kawai alhali wato ma'abuta alqaryun suna raukananu ba su san da cewa ku yi kaza ko ku bar kaza wannan zai nuna mana tsantsar adalci na ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda kaga Allah ya azabtar da shi to ya cancanta azabtar da shi azabtarwar kuma adalci ne sai ya ce wali kullin darajatun mimma amilu na ga kowane ɗaya daga cikin su mumini da kafiri Allah ya ce darajatun matsayi mimma amilu dangane da abin da suka aikata muminai kenan makomar su za ta kasance aljanna kafirai makomar su za ta kasance wuta wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijin ka bai zamanto ba wato maraukani dangane da abinda bayin sa suke aikatawa ya san na ƙurai ya san lalatacce kuma kowa za a sa kauta masa da irin aikin sa tare da cewa lafazin darajat anan an yi amfani da shi ta fuska biyu illa kasancewar shi lafazin darajat ba a amfani da shi sai akan matsayi wanda yake na alkhairi domin ita aljanna darajat ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jannati mi'ata daraja manzo Allah yace a cikin aljanna akwai daraja dari a'addaha Allah ta'ala lil mujahidin fi sabilihi Allah ya tanadi wannan daraja dari ga masu jihadi dan daukaka addinin sa sai yace ma baina darajataini kama baina samai wal ard au kama qala manzon Allah ya ce tsakanin daraja biyu kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa to dan haka ita kuma wuta darakat ne idan aka ce darakat shine ƙarayin ƙasa mutum yana ƙarayin ƙasa shine darakat amma duk abin da hawa ne sama darajat ake amfani da shi kamar yadda munafikai mai Allah ya ce innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira to anan da ya ce wali kullin darajatun naga kowanne kenan mumini da kafiri darajatun wato matsayi mimma amilu dangane da abin da suka aikata wama rabbuka bi gafilin amma ta'amma ya'malun, ubangijinka bai zamanto ba maraukani dangane da abin da suke aikatawa, ma'ana kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata. Wa rabbuka ghaniyyuzur rahma, ubangijinka mawadaci ne dangane da wato bayinsa, biyayyar mai biyayya ba ta kara shi, kafircin kafiri baya rage shi, zurrahama kuma ma'abucin rahama ne. An gane ko? To anan kasancewar bayan wannan aya da ta gabata cewa kowa za a sakauta masa da matsayinsa, sai cewa rabbukal gani, ubangijinka mawadaci ne, kenan waɗannan kafirai waɗanda suka kangare ma ubangiji tabaraka wa ta'ala suka cancanci wuta, kar ka yi tsammanin cewa kafircinsu ya tauye ubangiji tabaraka wa ta'ala da wani abu. An gane ku? Wannan biyayya ta muminai da suka masa a rayuwarsu ta duniya suka dace da aljanna, kar ka yi tsammanin cewa sun ƙara ubangiji tabaraka wa ta'ala diri da tsinin allura, mawadaci ne dangane da bayinsa, ibadar mai ibada ba ta ƙara shi, kafircin kafiri baya rage shi, zurrahama kuma ma'abucin rahama ne. Waɗannan da suka dace da gidan aljanna rahama ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala, amma ba aikinsu bane ba, dan aikin bawa yayi kadan ya zame maka sakamakon shiga aljanna. Aljanna ba a samun ta sai da sharuɗa, sharadi na farko imani, sharadi na biyu aiki na gari. Imani da aiki na gari ba sa cancanta maka shiga aljanna sai in ya haɗu da rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Qalu wala anta ya rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Manzon Allah yace ku daidaita, ma'ana ku yi daidai iya abinda aka ce ku yi shi akan yanda aka karantar da ku. Wa qaribu, ku kusanci abin da yake na shari'a. Sai manzon Allah yace wa abshiru, kuma ku riki albashir. Wa alamu, manzon Allah yace ku yi sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali, babu ɗaya daga cikin ku da zai tsira da aikin shi a gobe kiyama. Sahabbai suka zaburu suka ce har kai ya manzon Allah yace wallahi ko ni, ni ma sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da fadlarsa. Kinan dan haka anan da yace wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, sai yace wa rabbukal ghaniyyuzur rahma, ubangijinka mawadaci ne game da bayinsa, zurrahama kuma ma'abucin rahama ne. Waɗanda suka dace da aljanna wannan rahama ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala. In yasha yuzhibukum, idan Allah ya ga dama yuzhibukum, sai ya tafiyar da ku, ma'ana ya halaka ku. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, kuma ya juye mayar da abin da ya so na halitta, min ba'dikum, bayan halaka ku, kama an sha'akum min zurriyati qaumin akharin, kar ku manta kamar yadda ubangiji ta'ala ya fara halittar ku daga wata zurriya ta wasu jama'a waɗanda suke na daban, ba haka ba kawai aka jehu ku daga sama, kasancewar akwai mahaifanku wanda suka haife ku, wanda sun gabace ku, su ma akwai wanda suka haife ku, kenan ubangiji ta'ala mawadaci ne game da ku, ibadar ku ba za ta ƙara shi, kafircin ku ba zai rage shi ba. In Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku, in ya shayu zuhibukum, idan Allah ya ga dama sai ya tafiyar da ku, ma'ana ya halaka ku. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, ya mayar da abin da ya ga dama na halitta bayan halaka ku, kama an sha'akum min zurriyati qaumin akhari, kamar yanda Allah ya fara halittar ku daga zurriya ta wasu jama'a waɗanda suke na daban, ma'ana mahaifanku su suka haife ku, su ma kuma mahaifansu suka haife su har akai zuwa ga Adam. Kenan tafiyar da ku Allah ya zo da wata halitta sabuwa, wannan ba abu bane ba wanda yake mai wahala. An gane ku? In ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz, sai ya ce inna ma tu'aduna la'at, lalle abinda ake muku alkawali na tashin alkiyama tare da samun sakamakon abinda mutum ya aikata a rayuwarsa, la'atin, Allah ya ce lalle mai zawwa ne, ban makawa. Wa ma antum bi mu'jizina, kuma ku ba masu gagarar ubangiji tabaraka wa ta'ala ne, ma'ana ba yanda za ku tsere masa. An gane ku? Inna ma tu'aduna, lalle abinda ake muku alkawali na tashin alkiyama tare da samun sakamakon abinda kuka aikata, la'ati, lalle mai zawwa ne, wa ma antum bi mu'jizina, ku ba masu gagarar ubangijin ku bane ba balantana ku tsire masa haka Allah zai fada gabanin sa ya ma'asharal jinni wal insi in istaqatum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bi sulban ba inda mutum zai tsire sai ce kul ya qaumi imalu ala makanatikum ce ya ku jama'a ta wato ku yi aiki ala makanatikum a bisa matsayin ku da halin ku inni amil ni ma mai aiki ne dangane da abin da ubangiji na ya umarce ni fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku yi sanin man takunu lahu aqibatu da wane ne karshen gida kyaukyawa zai kasance gare shi ma'ana mu da ku su wane ne za su dace da aljanna a gobe kiyama innahu la yuflihu zalimu ubangiji ta'ala yace lalle yanda al'amarin yake azzalamai ba sa rabauta makomar su ita ce wuta wannan kashidi ne da barazana ubangiji tabaraka wa ta'ala ke fada ma manzansa cewa ya ma mushrikai irin wannan kashidi ya qaumi imalu ala makanatikum inni amil ya ku jama'a ta ku yi aiki akan halin ku da matsayin ku ma'ana kafircin da kuke kai ku ci gaba da yi kaga ba dan Allah yana umarnin su bane a kashidi ne kamar yaro ne yana banna ka ce masa ita yi me kake ita yi abinda kake nihi kashidi ne kenan yayi amma akwai abinda zai biyo baya shine Allah yace ya qaumi imalu ala makanatikum ce ya ku jama'a ta ku yi aiki akan halin ku makanatikum ay halatikum an gane ku ko kuma ka dauke shi akan cewa matsayin ku kenan abinda kuke kai na kafirci ku ci gaba da aiki inni amil ni ma mai aiki ne dangane da abinda ubangiji na ya umarce ni da shi na kadaita shi a cikin ibada fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku yi sanin man takunu lahu aqibatu da wane ne karshen gida kyaukyawa zai kasance gare shi ma'ana aljanna innahu la yuflihul kuku innahu la yuflihul zalimun ubangiji ta'ala yace lalle azzalamai wato ba sa rahota kenan mai biyar ubangiji tabaraka wa ta'ala shike da kyaukyawan karshe ita ce aljanna duk wanda yake kangarare shi kuma makomar shi shine tabewa da halaka ma'ana karshen shi tabewa da halaka wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasiba fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina fa ma kana li shurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakaihim sa'a ma yahkumun وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث هجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وبنجي تعالى يتي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا واتو مشركي sun kebance ma ubangiji tabaraka wa ta'ala wani rago daga cikin abin da ya halitta na kayan gona da dabbobi tun anan hujja ne Allah yake kafa musu an gane ko kayan gonar nan da dabbobin nan da ku mushrikai kuka kasa kashi biyu kuka ware ma Allah kaso cewa nashi ne kuka ware ma gumaka cewa nashi ne to tambaya anan gumaka sun yi tarayya da shi wajen halittar kayan gona da wannan dabbobi ba su yi tarayya da shi ba sa tarayya da shi a cikin halittar duk wata halitta wanda take cikin sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu to kenan tunda ba sa tarayya da shi a cikin halitta kenan ba su cancanta ba a bauta musu shine ce waja'alu lillahi mimma zara'a mushrikai sun sanya ma Allah subhanahu wata'ala sai ka koma nasiban wato shine wani rago mimma zara'a daga abinda Allah ya halitta min al-harthi na kayan gona wal an'ami wato da dabbobi ma'ana idan kaka ta yi an girbe kayan amfani wanda yake na gona to sai su kasa kashi biyu su fudda kashi ɗaya wannan na Allah ne wannan kuma kashi na gumaka ne haka nan dabobi idan sun aihu sai a ware wani garke a ce wannan na Allah ne wannan kuma na dabobi na gumaka ne faqalu hadha lillahi bi zami ubangiji ta'ala yace faqalu sai suka ce hadha lillahi wannan kaso na Allah ne bi zamihim arayawus an gane ko dan cewa nashi ne ma wannan rayawa ne ba abu bane ba wanda yake tabbas wa hadha li shuraka'ina suka ce wannan kuma na gumakan ne fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah abin da ya kasance na gumakan su to wannan ba zai sadu ba zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma kana lillahi wanda ku yi kasance na Allah fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wannan kuma zai iya saduwa zuwa gumakan su ma'ana kasancewar wannan amfani da suka ware cewa na Allah ne wannan kuma na dabobi ne na gumaka ne idan aka yi katari a cikin wannan kaso na Allah sai ya gangara sai ya bada nan to ba maganar a dawo da shi a cikin na Allah sai a ce ya Allah mawadaci ne me zai yi da wannan haka a cikin garken da suka ware cewa na Allah ne wannan kuma na gumaka ne idan wata dabba ta dawo cikin garken gumaka sai su ce to wannan ai Allah mawadaci ne ba sai an maida ta ba amma in na gunki ya koma cikin garke wanda yake na Ubangiji tabaraka wataala sai a ji a kamu ai gumakan mu mabukata ne idan a cikin garke na Ubangiji tabaraka wataala a raya wasu wata dabba ta mutu wannan sai a ce ai Allah mawadaci ne ba komai amma in a cikin garken gumaka wata dabba ta mutu to ana Allah za a dauko sai a zo a ciki an gane ku shine sai yace fa ma kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah rabban da ya kasance na gumakan su to wannan bai ya saduwa zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ku wa ma kana lillahi abinda kuma ya zamanto na Allah rabu kenan na Allah fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wannan shi yake saduwa zuwa wato gumakan su Ubangiji ta'ala yace sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukunci da shi Ubangiji ta'ala yace ya munana ai kaga a rabon wannan ma akwai zalunci to tunda kun daidaita su da Ubangiji kun ce su ma sun cancanta abauta musu to ai ya kamata yanda kuke dauko wani abu daga cikin na Allah kenan ya kamata su ma a gauna su kamar yanda a cikin horabo wanda suka ware cewa na Ubangiji ne shine ho in mabaraci yayi baraza a dauka a bashi in an yi bako a cikin na Allah za a dauka a bashi amma a na gunki ba za a dauka ba a bashi shine Allah yace sa'a ma ya hukumuna abinda suke hukunci da shi Ubangiji ta'ala yace ya munana wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikina ubangiji ta'ala yace haka al'amarin yake yanda kaga suna kasa wannan dabobi da kayan gona su ware cewa wannan kaso ne na Allah wannan kuma kaso ne na gumaka Allah yace zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum wato haka gumakan su ubangiji ta'ala yace suka kawata ma wato da yawa daga cikin mushrikai shine wato kashe ƴaƴansu wanda gunkin ya kawata musu amma shaydanin da yasa su bauta ma wannan gunki shine ya kawata musu menene hikima li yurduhum dan su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum kuma dan su rikita musu addinin su kasa gane daidai su suna kan bulbudi wanda yake na addinin Ibrahim addinin Ibrahim alaihi salam shi kuma bai zo ba da irin waɗannan abubuwa kashe ƴaƴa ma'ana ka binne iyamaci da ranta ko kuma kasancewar ka kashe ƴaƴanka saboda tsoron talauci wanda kasancewar gumakan nasu waɗanda suke bauta musu me ake nihi su ne masu tsaron gumakan domin duk wani gunki akwai wanda yake wakilin shi wanda bai gushewa dare da rana yana nan tare da shi wanda ake kiran shi as-sadi to waɗannan su ne shugabannin da sauran su ne suka kawata ma mushrikai kashe ƴaƴansu an gane ku don tsoron talauci shine Allah ya ce li yurduhum dan su halaka su kenan shuraka'u anan shine fa'il kin kenan zayyana wa kadhalika ubangiji ta'ala ya ce haka al'amarin yake zayyana li kathirin min al-mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum wato kasancewar wato shuraka'uhum ma'ana shi wa gabannin su kenan na fata sune waɗanda suke kenan masu tsaron gumaka shine Allah ya ambace su da wannan zayyana li katirin min al-mushrikin sun kawata ma dewa daga cikin mushrikai katla auladihim kashe ayyan su da rai liyurduhum Allah yace dan su halaka su wali yalbisu alaihim dinahum kuma dan su gauraya musu addinin su su kasa gane daidai su zaman su kenan a cikin shakka wannan abu dai mu muna kan addinin Ibrahim to wannan abubuwa ta ina aka same shi walau sha Allahu ma fa'alu da ubangiji ta'ala ya so da ba za su aikata ba kenan dan Allah ya kama su da hujja wuta ta zaman to makomar su Allah ya bar da cewa waɗannan mushrikai suna gauraya musu addini ubangiji ta'ala ya ce fazarhum wa ma yaftaruna Allah ya ce bar su da abin da suke yanki na ƙarya da suke jingina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala da irin wannan kaso da suke wa qalu sai suka ce hadhihi an'amun wa harsul hijr wannan dabobi da wannan kayan gona haramun ne ba wanda zai taba shi an gane ko ma'ana abinda suka ware cewa na Allah da abinda suka ware cewa na gumaka da sauransu kamar yadda aya ta gabata ma ja Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha shine wa qalu suka ce hadhihi an'amun wa harfun hijr wannan dabobi ne da kayan gona suka ce haramun ne la ya da'amuha ma'ana wani kaso ne suka ware daga cikin kayan gona da dabobi suka ce haramun ne la ya da'amuha illa man nasha'u bi zani ba wanda zai ci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sai wanda muka ga dama a raya wasu kamar yadda kasancewar daga cikin nau'ikan dabobin nan akwai wanda mace ba ta ci sai dai maza an gane kamar yadda Allah ya ambata mana sai suka ce wa ana amunu waɗannan dabobi hurrimat zuhuruha waɗannan raƙuma kenan an haramta hawan bayansu wanda bayani ya gabata duk taguwar da ta haifi ƴaƴa biyu wato su uku a jere ta yi ciki duk ta haifi tagwayo idan ta yi aihuwa uku kowanne tagwayo ne to sai a haramta bayanta a ce ba a hawa ta zama taguwar Allah ko kuma ta riga ta zama ta gunki an gane ku wa ana amul la yadhkuruna smallahi alaiha iftira'an alai wasu raƙumman kuma ba sa ambaton sunan Allah subhanahu wa ta'ala a kan yankansu iftira'an alaihi don yankan ƙarya ga jinginawa ga ubangiji ma'ana wata dabbar in za a yanka sai dai a yanka da sunan gunki ba a yankawa da sunan Allah ubangiji ta'ala ya ce sayajzihim bima kanu yaftarun da sannan ubangiji ta'ala zai sa kauta musu da abinda suka kasance suna yanki na ƙarya a rayuwarsu ta duniya sun haramta wasu nau'ika daga cikin dabobi kuma sun halitta wasu wa qalu sai suka ce ma fi buduni hadhihi al'anami khalisatun li zukurina abinda ke cikin wannan raƙuma wato khalisatun li zukurina kebantacce ne ga mazanmu ma'ana taguwa in ta yi aihuwa kamar uku iya biyu to cikin da za ta haifo wannan sai a ce wannan to in kasancewar ta aihu lahiya to wannan khalisatun li zukurina ya kebanta ga mazanmu maza kawai za su iya ci wa muharramun ala azwajina kuma haramun ne ga matanmu ma'ana mace ba za ta ci ba wa in yakun maitatan in kwa taguwar ta sake ta haifo cikin wannan a mace an gane ko dan da ta haifo sai aka haifo shi a mace fa hum fihi shuraka to mazanmu da matanmu masu tarayya ne za su iya ci wannan hudu abubuwa ne wanda su waɗannan su suka kawata musu irin waɗannan abubuwa shuwagabannin nasu na ƙata sayajzihim wasfahum da sannan ubangiji ta'ala zai sa kauta musu da irin waɗannan abubuwa da suke siffanta shi da shi na ƙarya innahu hakimun alim lalle ubangiji ta'ala ne hikima ne dangane da al'amuransa alimun kuma masani ne dangane da halayen bayinsa wannan kenan kaɗan daga cikin halayen mushrikai wanda ke nuna mana wautarsu mu cike wannan aya ɗaya قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ubangiji ta'ala ya ce tabbas waɗanda suka kashe ɗayansu don wauta ba tare da ilimi ba tare da sani ba ubangiji ta'ala ya ce hakika sun tabi wa harramu ma razaqahumullahu sannan suka haramta ma kansu abinda Allah ya azurta su iftira'an 'ala Allah, dan yanken kariya da jinginawa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. An gane ko kamar yanda ya gabata, ma fi buduni hadhihi al'ami khalisatun li dhukurina wa muharramun 'ala azwajina wa in yakum maytatan fa hum fihi shuraka fadaballu wa ma kanu muhtadin. Ubangiji ta'ala yace hakika sun bace ma tafarki wanda yake madaidaici, wa ma kanu muhtadin, Allah yace kun basu zamanto masu shiriwa ba. Shiriwa dole sai sun dawo kan abin da manzanninmu suka zo musu da shi. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.